Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Wani hali da makami mai linzami da rashi ta kai akan filin saukan jiragen sama a Odisha a jiya Asabar ya lalata hanyar jirgin ya maida ita bara amfani, in ji ma'aikatar sojin Ukraine. Wata da ta shaidi lamarin ta faɗa wa CNN cewa ta ga akalla jirgin yaki da ya gitta akan birnin, an kuma ji ƙarar fashewar jim kaɗan bayan farmaki ta sama akan birnin. A halin da ake ciki kuma, sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a yankin gabashin Donbas na ƙasar Ukraine a jiya Asabar, amma sun kasa kwace yankuna guda uku da suka auna, in ji rundunar sojin Ukraine. A wani bangare kuma, 'yan sandan Ukraine sun ce sun gano wasu gawarwaki guda uku da fararen hula a gundumar Bucha da ke arewa da Kyiv. Wani bam da ya fashe a wata motar fasinja a Kabul a jiya Asabar ya kashe akalla mutum guda, a cewar jami'ai. Wannan shi ne fashewa ta biyu da aka samu a babban birnin Afghanistan a cikin wuni biyu, lamarin da ya tada fargabar tsaro a jajibirin karamar sallah. Fashewar ta kashe wata mace guda, kana wasu guda uku suka jikata, in ji Khali Zadran, kakakin kwamandan birnin Kabul, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Wuni guda da ya gabata, an samu wata gagarumar fashewa da ta kashe masu ibada 50 bayan sallar Juma'a a wani masallaci a Kabul, yayin da ake fama da hare-hare akan masallatai a cikin watan Ramadan. Wani da ya shaidi fashewar motar fasinjan da ake kira Ali Maisam, mai shekaru 19, wanda yake tsaye yana jira a wani gidan biredi da ke kusa da wurin a daidai lokacin da lamarin ya faru, ya ce ya ga gawarwaki da dama. Babu dai wanda ya dauki alhakin wannan harin nan da nan, amma a baya rashin kungiyar IS a Afghanistan ta sha daukan alhakin kai irin waɗannan hare-hare na bama-bamai. Jami'an tsaron Sudan sun harba barkonon tsohuwa akan jama'ar da suka taru a birnin Khartoum a jiya Asabar don gudanar da gangami a dawa da mulkin soji da kuma bukin cika shekaru uku da kashe masu zanga-zanga da dama. Jama'a sun tare wata babbar mahadar tituna a babban birnin kasar tare da shimfiɗa abinci da za su yi buɗe baki na azumin watan Ramadan. Sai dai kafin faduwar rana, jama'an sun fara tarwatsa taron tare da koran masu zanga-zanga zuwa gefen titi, in ji wani wakilin Reuters. Wasu bayanai da aka kafe a shafukan sada zumunta sun ce mutanen sun kuma taru a garuruwan Madani da Kosti da Al-Ubay dauke da hotunan fuskokin wasu samari da aka kashe su a shekarar 2019. Za mu ci gaba akan hanyar da magabata suka fara bi, in ji ɗaya daga cikin masu zanga-zanga a birnin Khartoum a jiya Asabar, wanda ya kiyarda ya bayyana sunansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargaɗi cewa Arewa za ta iya yin rigakafin amfani da makamanta na nukuliya idan an yi mata barazana, yayin da yake yabawa manyan hafsoshin sojin ƙasar da suka gudanar da gagarumin faretin soji a Pyongyang, babban birnin ƙasar, a wannan mako. Kim ya bayyana tabbatacciyar niyya don ci gaba da bunƙasa sojojinsa masu makaman nukuliya ta yadda za su kasance cikin shiri sosai da kuma daƙile duk wani yunkuri masu haɗari da barazana, kamar barazanar nukuliya da ke ƙara ta'azzara daga sojojin abokan gaba idan buƙatar hakan ta taso, in ji kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewa KCNA a jiya Asabar. KCNA ya ce Kim ya kira sojojinsa domin ya yabawa aikin da suka yi na fareti a ranar Litinin, inda ƙasar ta Arewa ta baje kolin manyan makamanta da na nukuliya da suka hada da makamai masu linzami da ke cimma nahiyoyi da ka iya kaiwa ga Amurka. Sai dai kamfanin dillancin labaran na KCN bai bayyana lokacin ganawar Kim da manyan sojojin ba. A ƙarshe, sojojin Isra'ila sun faɗa a jiya Asabar cewa sun kama wasu mahara Falasɗinawa guda biyu wanda ake zargin su da harbewa da kuma kashe wani jami'in tsaro da yake gadi a mashigar unguwar Yahudawa a yammacin kogin Jordan. Tsarin mutanen ya biyo bayan farautar su maharan ne jim kaɗan bayan hari da yammacin ranar Juma'a. Dakarun Isra'ila da zaratan sojojinta da ma 'yan sandan kan iyaka suna cikin tsarewa da kuma kwace makamai daga mutanen biyu da ake tuhuma wanda aka kwace a ƙauyen Karwat Bani Hassan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
VOA muna kasar Niger inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto yake jagorantar zaman zauren akan matsalar tsaro a kasashen Sahel. Aliyu zai fara ne da tambaya. Bismillah.
To kana ganin Alhaji Mustapha akwai dudun Alhaji ya ce a cikin Niger tashin hankalin da yake shigowa daga waje yake fitowa. Kana jin akwai wanda yake na cikin Niger din ne?
Yau tabban ne akwai ƴan ta'adda a cikin jamhuriyar Niger. Nan cikin jamhuriyar Nijar, kuma ba nesa ba, a nan cikin jihar Tilibiri, wato a arewacin Bani Bango, suna can a Shinhide da dama ƙarƙashin kogin Isa. Kuma an san inda suke shine ai abin mamaki. Da kai waɗansu suna nan ɓangaren kogin Isa wanda ake ce mana Lipta ko Gurma, yanan iyaka da mu da Burkina Faso. Domin haka za ni tunar da ku da kungiyarmu hukumarmu ta hada a cikin Hotel Baradiya mutum 400 domin kowa shi zo shi kawo wato gudunmuwar tasa. Muka gayyaci ƙasar Benin, ƙasar Togo, ƙasar Mali, ƙasar Burkina Faso da wato gwamnonin jiha da shugabannin soji da na 'yan sanda da al'umma duk gaba ɗaya muka ce musu to nan mun kire ku ne don kowa shi kawo gudunmuwar ya ne za mu yi wannan tashin hankali ya kwanta.
To sai aka muka lafu.
Alayhi Salisu Amadu, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Hurhula.
Mun gode wa Allah da kuka samu kuma kuke ba mu samu ke samun wannan dama don mu kawo tunani da gyaran da abubuwan da za su kawo rage tashin hankali da abubuwan da muke ciki. Tashin hankali duka wannan abubuwan da kake gani a cikin kasashenmu ko yawancin ƙasarmu akwai canda aka ɗauko shi yana faruwa amma bai fantsama ba yau abin ya yi tsanani kamar a wannan lokacin. Abu biyu zuwa uku. Na ɗaya, duk abin da za a yi a cikin rayuwar ƙasashenmu idan ana kwatanta gaskiya shi manzon Allah ya ce komai yana kawo rangwame a cikin kowane matsayi. Maganar inda take don wannan shi Allah bai bar ma wani ya zo ya ɗauki wannan sunan shine al'adal, yin adalci. Hal malam Bikin suke cewa idan ya zamanto iko jagoranci yana tahiya da adalci Allah yana tsarkake shi, Allah yana ba shi inganci a kowane fanni. Ko da kahuri ne yake jagorancin ku. Maganar ta ci gaba cewa inwa ko musulmi ne yake jagorancin ku idan babu adalci Allah yana tarkashe shi, Allah yana tunkwashe shi, Allah yana cushe shi. Menene yake faruwa? Ku rasa kan gadan abin da yake faruwa. Kenan na ɗaya, duk abin da za a yi a rayuwarmu yau ko musulmi ko kiristanci ko baka da addini idan kana tsare gaskiya Allah yake taya ka. Idan ba ka tsare gaskiya za ka komi ya karasa kan ganin shi. To don wannan abin da mutane ba su gane ba rayuwa daman biya ake so dan Adam tsare gaskiya. Idan ka tsare gaskiya karka damu kanka. Shine Bahaushe yake cewa wai wanda Allah yake tayawa wai wani in ya ci mashi ma Allah tsine mishi ba akwai Allah bai tsine mishi fasaka kai kana tare da Allah. Menene magana inda take? Magana isilinta inda take tasowa duk jagoranci ko kuma iko yana zama iko ko na kafirai ko na musulmi in yana tsare ma abubuwa guda uku. Malam Fiku suka ce in yana kare ma jininka, in yana baka ci da sha, in yana tuhatar da kai, in ya zamanto akwai zuwa da zawwa a lahiya. To yau yanzu a cikin ƙasar tamu sai mu tsinkaya mu gani wannan abubuwan akwai shi in babu shi daga ina abin ya tashi.
To bari mu yi gaba jama'a. Abin nan ya faru yadda ya kamata kun ga daga nan da mun fara Alhaji ya ce shi ba ya jin abin nan daga cikin Niger ya samu asali daga waje ya fito. Alhaji Mustapha ya ce yana yin magana game da kokarin da kungiyoyin irin nasu suke yi da kuma cewa akwai bishibishin mutane cikin Niger da suke ganin su ma suna taka rawa wajen kawo wannan rashin tsaro din. Sannan a karbaka Allahu kuma yana magana game da samun adalci da shugabanci na gari. Waye mai magana na gaba, waye magana na gaba ne kuma.
Gashi nan.
To okay, to sabbi.
Assalamu alaikum Aliyu Sokoto. Abdul Mumin ne sunana. Kuma ni mazaunin karamar hukuma ta Bangine makwabciya ga sabon birni ta Najeriya.
To.
Jihar Sokoto.
Kafa kaɗai na ɗaya
ce. Kenan ka sa abin da annan ko? Yawwa, wato mu ne waɗanda ake kira ƙarhe uku a ce muna ga barayunan sun tsallako iyaka sun kashe ko kuma sun kwashi dukiya. Jiya ma da dare ƙarfe uku aka kira ni aka ce min ga barayunan bakin iyaka wani gari na wanda ake kira Lanjego a cikin sabon birni sun zo sun gargada duka dukiyar da a cikin wannan ƙauyen. Idan ka so ka wato ka nuna wata mazakuta a halbeka, don haka mu abun mutane ne wanda abun ya shafa. Sai in yi magana wato ta kuma matsayin wanda ya san abun tunda ya shahe ni. Lalle akwai tashi hankali a cikin Niger. Lalle na amince da babu wani ɗan ta'adda shugaban ɗan ta'adda wanda ɗan Niger ba mu san shi ba halin yanzu, amma akwai ɗan ta'adda a cikin Niger. ‘Yan asalin Niger akwai su. Kuma wannan wato al'amarin wato yana da alaƙa da abubuwa da yawa. A yau a cikin ɓacin rai muke don saboda an yi amfani da abin da muke jiwa ciwo shine Islama. Akwai ɓangaren da ake aiki da Islama. Akwai ɓangaren da wato siyasa ce zalla. Akwai inda ake aiki kawai da tsagiranci don saboda ba a ambato sunan komi sai dai a zo a nemi wato dukiya ta mutane kawai. Babu maganan addini, babu maganan wani siyasa, babu maganan komai. A cikin ɗakin ga akwai wani ɗan tahaliki wanda ya yi gwagwarmaya sosai don jawo hankalin shugabanni yau shekara goma in ke ganin ko kuma kamar haka dai. Da a kiyaye da abin da ke faruwa cikin tilbiri yana datse. Jallo ne annan ko? Kowa ya san da shi. Amma mutane ba su ɗauki abin da mahimmanci ba. To yanzu komai ya lalace. A wannan lokaci ina tunanin yana jawo hankalin mutane ne bisa ga matsala ta zamantakiya tsakanin makiyaya da manoma. Makiyaya gabaɗansu da manoma gabaɗansu. To yanzu abin ya zama abin da kun ka sani. Shi ne kuma yamma mai yanki hannun na arewacin arewa maso yamma ta Bani Bango. Kun ji abin da an ka yi cikin satin nan. Don haka akwai tashin hankali cikin Niger. Kuma shi ciwo idan ba a san shi ba, ba za a mishi magani ba. Menene sunan wannan ciwon? Mun amince da abin da ake kira yaƙi ne na jihadi.
Bari maka wata tambaya a matsayin wanda an ce mai ɗaki shi sun inda yake yoyo. Adda ya sa ka san kana kan iyakar Najeriya da Niger. Kana jin masu tada hankalin nan akwai haɗin kai tsakaninsu koko kowa ta sa yake yi wajen tada hankali a ɓangaren da yake?
To Mala Aliyu, lalle a can ɓangaren wato jihar Tawa da Sokoto wannan kan iyaka wato ƙungiyoyi ne kawai waɗanda kowa cin gashin kanshi yake. Kuma babu abin da suke nema sai dai dukiya. Au su ɗauki mutum a ba su kuɗi, au su zaka su kori dabbobi. Babu wani alaƙa tsakaninsu. Mu da ba mu san wannan alaƙa ba tunda ba mu taɓa jin sun ambato ta ba.
Ɓangaren Niger fa.
Ɓangaren
Niger fa kuma.
‘Yan ɓangare masu shigo a ɓangaren Niger?
Wayan suke tada hankali daga ɗaya ɓangaren kuma ba.
A'a, ka san abin al'amarin wanda yake wato ƙungiyoyi ne ke tsallakowa daga Najeriya su shigo su yi ɓanna su koma. Don saboda can iyaka ba ta wuce kilomita biyu zuwa uku. Da aka garuruwan da duke cikin wannan yankin wato dukan an talautar da su gaba ɗaya ko kuma wasu ma an kore su. Masha Allah.
To mun gode, to sai malami na gaba ko malama.
Ni sunana Falmata Muktar Taya, ƙungiya ce ta matasa wako in ce ƙungiya Warhulla. lalle aka ce yau da gobe ba ta rage komai ba. Zancen tashin hankali akwai shi Niger. Kuma abun da ke ci mu to a ƙwariya matasa ne. Matasan nan ya kamata a tambaye su ko kuma a saurare su aga me ke sa su wannan. Tunda abun da ya sa ku su ya fada wuta ya hukar zai. Wa akwai waɗanda in suka baka hujja suka kutanta maka. Karatu ne an yi, takardu ne na ilimi akwai shi. An ka zo neman aiki ko kuma wani gasa in baka san kowa ba kai ba dan kowa bane ba za ka samu ba. Yanzu in baka yi dogon nazari baka yi dogon lissafi ba sai ka koma ka ce to ina mahuta. Ni za mu bar mu tada rikici. An suka tada rikici a da gwamnati sai ta kira su ta ce ni suke su. A samu musu aiki wanda ke da ilimi ya samu aikin gwamnati yayi in sana'a ne za ka yi a yi in ma menene za a yi a yi. To yanzu abun ya zo gashi na sannu fiye da shekara 20 gwamnati ya kai mako an kawo ku an amshe makamai an ba ku dama an ce muku alƙawari an muku za a ɗauke ku aiki. Ku da kuka aka ma labari ku zo za a samu muku aiki ku kuna zaman jira wanda bai san komi ba. Wannan aiki aga shi ya dakaci yadda ya kamata a bashi dan shi dan wane ne ko dan wace jam'iyya ce ko wace kabila ko menene kai kana zaman jira ba aiki ba kake ba sana'a ba kake abinda kake an ce ka bari gashi za a samu maka wuri kana zaman jira wata daya biyu uku me za ka yi babu jarin kai sana'a babu aiki me aka ce matasa su. Kuma yanzu abinda ma ya kara lalacewa al'ummar Niger kashi 70 da wani abu duka matasa ne. To yanzu lalacewa abun ya kai yanzu matasa su da kansu an juya musu hankali an wanke musu kokolwa su ma da kansu sun zama wata 'yan siyasa amma da wata riga. Kenan tashin hankalin ga matasa ne kuma in ba a daukan musu ba mataki yau ne muka gani ba musan abin da zai bada gobe ba. Waɗanga masu tashin hankalin ga duk in ka kai ka jiba matasa ne kuma kowa ka kama shi ka bashi dama ya hudi zai baka hujja. Idan hujja ta gamshe ka ko kuma ka ta gamshe ka amma dai yana da hujja ba bai hakan ga karazu bai saka su shiga. Akwai abin da ke tura su.
Kuma da laja mun gode kware waye malami na gaba kai ne ko?
Assalamu alaikum. Sunana Lawli Talha shugaban kungiyar da ake ce mu AJEPA. Kungiyar matasa masu watan ganin cewa an shahuda adalci. Kuma an samu matasa na gari cikin ƙasa. Alhaji Aliyu kun tambaya bisa tashi hankali a ƙasar Niger.
Kuma
a ƙasashe makwabcinmu na ƙasashe duka na yankin Afrika da sauransu. Abu na farko da nake so in gai shi ne cewa an yi bayani tashi hankali kala-kala ne. Ina so in ɗauko tashi hankali na fannin bayan samun wani hankali ga matasa matakin farko na su yi wani abu ko su zama matasa na gari ko kuma su zama matasa wanda lalatacce matasa. Kamar yadda falmata ta kawo zancen ana iya ƙare karatu ko a ƙare wani abu amma babu cikakken aminci tsakanin hukuma da matasa. Wannan abu yana da alaƙa da tashin hankalin da muke fuskanta yau cikin Niger. Tunda akwai role da yawa da matasa suke yi kamar ƙoƙari da matasa suke yi sosai don ganin cewa sun zauna da kansu a matsayinsu na matasa masu zaman kansu wanda har su taimaka ma ƙasarsu. Matsalan da ake samu yanayi na siyasa sai yana danne wannan abu. Tunda yanzu misali in kuka ɗauki kamar lokacin zaɓe hukumar da ake ta yakin neman zaɓe kashi 80 da wani abu matasa ne ke shahudata su ne ake umarni da su in kuka ɗauki wajen rubuta suna kwake mazaɓai da sauransu matasa ne ake umarni da su sai a ci nasara bisa wannan abin. Amma da abun ya wuce daga baya kuma sai ku ga ba haka bane. In 'yan jami'a ne sai ku ga sun koma suna ta kuwa suna ta zage-zage cikin jami'a. In mushannin makaranta ne in menene Alhaji Aliyu wannan abubuwa suna da alaƙa da matsalolin da muke fuskanta.
Wani abu ya haɗa da abinda Hajjati magana
da waɗannan bayanai nan na wali tsalha zamu dasa aya a yau ku kasance tare da mu makon gobe inda zamu ci gaba da tattaunawa akan maudu'in mu na matsalar tsaro a kasashen Sahel a madadin Aliyu Mustafa Sokoto da dukkan mahalarta zauren ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binni
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
shirin mu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko zaka gabatar da kanka
sunana Muhammadu Indimi
ana cewa Alhaji Muhammadu Indimi shin kai mutumin jihar Maiduguri ne ko daga ina aka fito
su babana su suka kafa Maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihin sa daga Gezawa suka zo da mahaifi shi lokacin babu Maiduguri amma ba Maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zo ne suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa Maiduguri da yake background din shi na Kano ne sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar Hausawa Hausari kenan su suka zo suka kafa ni dan Hausari ne amma komin shi ba za ka ce shi ba haushe ne ba a typical babbare
to wasu kuma suna danganta ka menene alaka ka da jihar Gombe
kauna da zumunci saboda Abubakar Hashidu Allah ya ji kanshi da sarkin Gombe Shehu Abubakar shine alaka ta da Gombe shi sa Gombe take second home a wurina
to gashi nan a jihar Maiduguri in ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi saka su abu ko muhimmancin ilimi da wannan kaman yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa
wallahi abu ne mai soki jarrabawa ce daga Allah saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan to sai mu nemi yafiya a wurin shi
ka mai da hankali ta harkar bangaren ilimi me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalinka ta wannan bangare sosai
eto ka san kamar yadda na gaya maka lokacin da na tashi yayana ba su da halin da za su sani a makaranta shi yasa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba kamar yadda ka ce ya gugurmaya ta sa dole survival ina ji mutane suna magana da turanci ina paying attention da haka na koya kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu da haka na koya ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba shi yasa na san abin nan yana da amfani yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta Qur'ani yara kanana za ka ga yaro kankani mai shekara 6 zai tashi ya karanta maka bakara da tsakiyar Qur'ani sai kai kuka yanzu muna nan muna fada da wannan wurin yanzu suna primary school muna gina musu junior secondary da senior secondary
to ita wannan makaranta a ina take
tana nan a Maiduguri tana kallon gidana saboda ina sha'awa in shiga inda me suke yi
shirin namu kenan na yau. Sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.